Sashen Hausa na muryar Amurka kuka kamo kan mitoci 24 da 41 da kuma 60. Haka kuma kuna iya kama shirye-shiryen namu ta FM a Jamhuriyar Nijar ta gidajen radio amfani Sarauniya Fara'a da kuma FM Nomad. Ko kuma ku kama shirye-shiryen namu koda yaushe ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanku da warhaka. Ibrahim Kalma ci garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke muku marhaban lali a shirinmu na wannan daren ranar Juma'a 8 ga watan Afrilu. Za ku ji inda aka kwana game da kafa ko mutum mayar da yan gudun hijirar Boko Haram da kuma shawarwarin da ake baiwa masu komawa gidajen nasu bayan wato fafatawa ko barnar da Boko Haram din suka masu. Kuma kamar kowane daren ranar Juma'a, yau ma kofa na nan buɗe don kira a bayyana ra'ayi game da maudu'in da mai magana zai zaɓa da kansa. Kamar kullum, lambobin da za ku kira mu ɗin su ne 2-2-2-5-2-6-5-5. Akwai mu kuma tafa da labaran wasanni idan da lokaci yanzu kan a sha labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce kungiyar ISIS tana samun koma baya da rugujewa, kuma ana gamawa da shugabanni da mayakan kungiyar, kuma hatta kananan sun fara kasa a gwiwa tare da fidda tsammani. Sakataren Kerry, wanda ya bayyana haka yau Juma'a wata ziyara gaggawa da ya kai Bagadaza, inda har ya gana kuma gudanar da shawarwari da shugabannin kasar, ya riga wurin cewa rundunar taron dangi da Amurka take wa jagoranci a yaƙi da ake da ISIS za ta yi aiki da ƙasar wajen ƙara matsin lamba kan ƙungiyar cikin makonni da watanni masu zuwa. Babban jami'in diplomasiyyar na Amurka ya jaddada irin ci gaba da goyon bayan da Amurka take baiwa gwamnatin ƙasar a ƙoƙarinta na ƙarfafa tsaro da kuma aiki da take yi na tabbatar da daidaito ta fuskar siyasa da tattalin arziki.
Majalisar Dinkin Duniya tana kira ga duniya da ta hada ƙarfi da ƙarfe wajen yaƙi da mummunan tsauraran ra'ayi. Babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Ban Ki-moon ya gaya wakilai fiye da 700 waɗanda suke halartar taro na ƙasa da ƙasa da wato irinsa na farko kan yaƙi da tsauraran ra'ayi cewa tilas ne a gano asalinsa domin a yaƙe shi. Kamar yadda wakiliyar muryar Amurka Lisa Skelin ta aiko mana daga Geneva a rana ta ƙarshe na taron na kwanaki biyu, ko da shike ta'addanci da tsauraran ra'ayi ba sabbin abu bane, duk da haka babban sakataren janar na Majalisar Dinkin Duniya din ya ce sabbin fasahohin zamani kamar wayar salula da kafofin sada zumunci da na sifiri sun taimaka ma wannan mummunan labarin har ya bazu kamar wutar daji. Mr. Ban ya ce tunkarar barazanar ta fuskar tsaro da ƙarfin soji kadai ba su magance matsalar ba. Ya ƙara da cewa waɗannan hanyoyi suna da iyaka kuma suna iya haifar da ƙarin matsaloli maimakon warware su. Ya ce lokaci yayi da ya kamata a dubo su hanyoyin magance waɗannan matsalolin.
Hukumomi a ƙasar Belgium sun kama wani mutum da ake farautarsa dangane da harin da aka kai a birnin Paris cikin watan Nuwamban bara. Aka nan mutumin ana zargin yana da hannu kan harin da aka kai a baya-bayan nan a birnin Brussels cikin watan jiya. Mutumin mai suna Abrini, dan shekaru 31 da haihuwa dan ƙasar Belgium ne wanda asalinsa daga ƙasar Morocco yake, yau Juma'a kama shi. An hakikance cewa shi ne mutumin nan mai malafa wanda ya tsere daga harin nan da aka kai babbar tashar jirgin sama na Brussels. Idan har labarin ya tabbata, hakan yana nufin Abrini ya taka muhimmiyar rawa a duk hare-haren biyu da wasu ƴan kungiyar ISIS suka kai wanda ya halaka mutane 162,130 a birnin Paris, 32 kuma a birnin Brussels, wasu masu dimbin yawa kuma suka jikkata.
To, kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka nan birnin Washington DC. Wasu manyan jami'an kungiyar tsaro ta NATO sun ce babu lokaci da dangantaka tsakanin kungiyar da tarayyar tafi ƙarfi fiye da a kowane lokaci kamar yanzu, kuma babu lokacin da hakan yake da muhimmanci kamar yanzu. A daidai lokacin da ƙasashen yammacin duniya suke fuskantar ƙalubale masu sarƙaƙiya, kama daga gabas ta tsakiya da yammacin Afirka zuwa Rasha, ganin yadda ta rungumi manufofin tsaro da hulɗa da ƙasashen waje na zari ido ko yin muziri, mukaddashin babban sakataren kungiyar NATO Alexander Vasku na Amurka, wanda ya bayyana haka, ya ce yaƙi da ake yi a Siriya da kuma ƙarin tashin hankalin da suke aukuwa a duk faɗin gabar ta tsakiya da arewacin Afirka suna mummunan barazana ga tsaron kungiyar da zaman lafiya. A gefe guda kuma, babban sakataren janar na kungiyar Jens Stoltenberg ya ba da sanarwa yau ɗin nan Juma'a cewa majalisar haɗin gwiwa tsakanin NATO da Rasha za ta gana a Brussels nan da mako biyu a birnin Brussels ɗin. Ajandar taron zai haɗa da rikicin da ake yi a Ukraine da wasu batutuwa. To, labaran duniya aka saurara daga sashen Hausar Muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To, kamar yadda kuka ji, gwamnatin Najeriya ta tashi haikan wajen shirin mayar da 'yan gudun hijirar da rigimar Boko Haram da ta shafa, waɗanda wato don hakan har ma hakan ya kai ga wato zagayar da 'yan kwamitin da aka kafa ke yi. Daga Abuja ga Madina Dauda da cikakken rahoton.
To, matsanancin halin rashin tsaro da sansanonin suka shiga, tare da fargabin cewa harin da 'yan ƙunan baƙin wake ke kaiwa 'yan gudun hijiran su ne suka sa ministan tsaron Najeriya kafa kwamiti wanda ya bai wa wa'adin makonni 6 domin su zaga zuwa jihohin Borno da Yobe da Adamawa saboda tantance zahirin halin da garuruwan da za a mai da 'yan gudun hijiran ke ciki kafin a miƙa su a hannun jami'an tsaro na farar hula. Manjo Janar Azaga Ku Tsotan Umaru shine ya shugabanci kwamitin.
Ana maganan su 'yan sanda, ana maganan civil defense, ana maganan su da sauransu, su customs, su immigration da mai ɗin nan, da prisons. Duk wa'annan idan an samu sun samu matsuguni, insha Allahu maganan tsaro ya an kammala shi kenan. Kuma wannan in koda a wuraren da akwai lafiya lau, zaka gan kullum ana dan samu gibi wanda ya kamata a cika. Akwai mutane ma wanda sun riga sun kai sun koma. Kuma idan gwamnati sun dauki matakin da muka hada musu, ba maganan cewa za a sami wani matsala akan duk mutane su koma. Amma dai dole a dan saurara sai wa'ansu abubuwa an sa a ƙasa.
A lokacin da yake jawabi bayan an miƙa masa rahoton, ministan tsaron Najeriya Janar Mansur Dan Ali mai ritaya ya ce nasarorin da aka samu a yaƙi da 'yan ta'adda a shiyar arewa maso gabas shi ne ba da ƙarfin gwiwar da ya sa za a mayar da 'yan gudun hijiran matsugunansu.
Ta mataki za mu tsaya mu karanta mu ga abubuwan da suka saka a ciki da kuma recommendation da suka yi, so da sai mu ga matakin da za mu ɗauka na gaba. Ya samu mutane kuma sun faɗi abubuwan da ya kamata a yi musu ɗin kamin su koma, kuma za a yi security da wani taimako da ya kamata a basu za su tafi insha Allah.
A halin yanzu dai, dakarun sojojin Najeriya sun ce mayakan Boko Haram 800 ne suka yi saranda a lokacin da sojojin ke rangadin 'yantar da yankunan da 'yan Boko Haram ɗin suka riga suka kwace, kuma an aje 'yan Boko Haram ɗin a wani sansani domin a yi musu dabarun sauya tunaninsu tare da horar da su sana'o'i kafin a mayar da su cikin al'umma. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
To, a gaida Madina. Yayin da ake ta kokarin harmar maida 'yan gudun hijirar da Boko Haram ta shafa gidajensu, kungiyoyi sun shiga ba su shawarwari saboda abubuwan da suka biyo baya na bayan sun fara kuma gidajensu ɗin. Daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz.
Yayin da al'ummomin da kwato yankunansu daga hannun mayakan Boko Haram ke ci gaba da kuma garuruwansu, yanzu haka kungiyoyin sa-kai sun fi duguba wajen fahimtar da waɗannan al'ummo. Wannan ya biyo bayan wasu matsalolin da ke tasowa ne a tsakanin waɗannan al'ummo, batun da kuma masana ma ke ganin hakan ka iya tada wata tsohuwar miki. To, sai dai kuma don magance wannan matsalar ne ma ya sa yanzu haka cibiyar kafin ta juna tsakanin musulmi da kirista a Najeriya, wato Interfaith Mediation Center, sun magangamin faɗakarwa a jihohi 3 da rikicin Boko Haram ya fi shafa, wato jihar Adamawa, Borno da kuma jihar Yobe. A wajen wannan gangami da cibiyar ke gudanarwa a jihar Adamawa, an fa buƙaci al'ummomin da ke komawa ne musamman a yankunan Madagal da Micika, wanda ta kai maha a raba kasuwa da cewa fa su kai zuciyarsu nesa. Rabban Jazweb na cibiyar kafin ta juna ya ce abin takeici ne ma abin da yanzu ke faruwa a wasu yankunan da aka kwato.
Idan da Isa almasihu zai zo, yaya zai tinkari wannan abu? Idan dai kai kana so ka zama ɗan aljanna, dubi ga aya idan kai kirista ne ji wannan ayan a cikin Ibraniyawa sura 12 aya 14 zuwa 15 yace ku nemi zaman lafiya da dukan mahaluki tare da rayuwa mai tsarki in ba haka ba za ku ga ubangijinku ba kada ku yadda dacin zuciya taku ta kanku ta hayayyafa ta yi jijiya sannan in ta yi jijiya ta shafe waɗansu in ba ku yabe ba Allah ku ba zai yafe muku ba sannan ku zo a zauna tare a tattauna idan kana da tsoro kana da damuwa ka kawo shi fili a tattauna a gyara abin da zan ga maka kenan kuma gwamnati tana sauraron ka a kira ku an kira ku ku zo ku faɗi gaskiya in ba ta wurin gaskiya ba ba za ku samu tsira
to sai dai kuma a wasu lokutan ma akan zargi ƴan siyasa da kuma shugabannin addini da cewa sune ma ke rura wutar rikici kamar yadda Imam Muhammad Sani ya ce bayan yayi bayani
in ka ji an magana to sai a ce to ba rami mai kawo magana rami ashe an ga wasu kenan ko da dai adadin su bai da yawa daga cikin shugabanni na addini din da kuma shugabanni na siyasa din waɗanda suke amfani da wasu dabaru cikin maganganun su wanda zai zama ingiza mai kan turuwa ko kuma dai a ce suna zuga mutane ko suna rudin mabiyan su wajen sanya su su yi rikici ko su kasa fahimtar juna yanda za a magance shi kamar da naji fasto ya faɗa dazu dole ne nace dole amma bari mai da shi roko ina rokon gwamnati musamman ta jiha da ta tarayyar ma amma ta jiha a wannan dai maganar cewa ta yi kokari ta yi abinda suke cewa identify wato a gano kuma a binciko shugabannin waɗannan mutane da abun ya shafa da waɗanda suke ganin waɗannan ne suka yi mana
yankunan Michigan da Madagascar ke arewacin jihar Adamawa na ma cikin yankunan da ake samun irin wannan matsala kuma da menene dai kafofin yaɗa labarai da kuma yan jarida su ma dai akwai rawar da za su taka Ibrahim Abdullah Aziz Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To a gaida Ibrahima, yanzu za ku kira wayarmu ku bayyana ra'ayoyinku kan batutuwan da mai magana zai zaba da kansa. Kafin nan ga sahabu.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. Zan nana ta sabuwar lambar 202-205-2655.
To da alamar akwai kira daga Akwanga wake kallai.
Assalamu alaikum injiniya Sabo Adamuni daga Akwanga.
To injiniya muna jin ka.
Ina da shawara ne ga sanin gwamnatin kasa da Najeriya.
Uh-huh.
Wato shawaran da nake da shi shine ya kamata wa kamar inda gwamnati ta alkawari ta taimaka mai.
Muna jin ka. Muna jin ka ne a Kwanga. Malam na a Kwanga muna jin ka. To da alamar wayar ka. Kana jin mu na a Kwanga? To bari mu je Maiduguri. Maiduguri muna jin ka.
Yawwa, sun ci garba ne daga Maiduguri.
To muna jin ka Malam Sanusi.
Wato ra'ayi ne ne ina bayani ne akan mu ƴan bagara tsaki ba a kula da mu ba a damuwa da mu muna cikin matsala sosai kamar gwamnati ba ta san da wa me ke faruwa ne
to
masu sana'a ne cikin birnin Maiduguri
to da fatan hukuma ta ji wannan korafi naka bari mu kada biyu wake kan layi a biyu to muna jin ka
wato matsalan da akwai shi gwamnati ya duba mana matsalan marketer din nan don al'umman nan suna shan wahala hatta ko sojoji masu patrol din nan mamman nan yana ba su wahala ko da in ka samu mai din nan ma a black market din ma suna sai da lita ɗaya din lita yana kai 300 naira dangana ya tashi 1,000 naira 800 to da Allah muna kuka shi janar Baba Buhari ya taimaka mana da wannan bangaren mamfetar nan. Abin yana wahalar da mu ko mu ba fatar da mu ke gina shauya.
To da fatan Baba Buhari da sauran mutanen da ke cikin wannan gwamnatin za su ji wannan korafi naka. Bari mu kada Yola.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Abubakar ne ke magana daga Yola.
To Mallam Abubakar muna jin ka.
Allah, an yi ne lafiya.
Lafiya lau.
Mallam, ina bakin ne akan shugabannin mu wanda sanatocin da muka zaba suka tafi Abuja. Wanda kuma suke wa Baba Buhari zagon kaza akan ayyukan da yake kokari yayi mana gyaran kasan nan. Muna roƙon su su bari shi yayi mana aikin da ya dace ga kasan mu. Don Allah da wani muna roƙon su, in ba haka ba za mu iya kiran su su dawo mana mu zo mu canja wasu. Akwai wanda suke son ci gaban wannan kasan, suna son gyaran wannan kasan kamar da Baba Buhari yake so. Don haka muna roƙon su su bar yayi mana aiki. Don Allah da wani ina fata sun ji wannan sako nawa. Allah ya saka da alheri.
Amin amin. To bari mu kada Kaduna garin gwamna. Wake kallaye a Kaduna?
Sunana Ibrahim Alaran Mariga cikin Kaduna.
To Haji Ibrahim muna jin ka.
Ni kiran da nake da shi musamman gaskiya akan wannan matsalan man fetur ne da muke ciki, musamman ma a jiha ta na Kaduna da aka ce an hana bumburuti yin kasuwancin su. To fa gwamnati ya kawata sani cewa ƴan bumburutin nan ba su da rufanari, ba su da tankan mai, illa iyaka su ma zuwa gidan mai suke siya. To kamata a ce su masu gidan mai ne za a hana su su saida ma ɗan bumburutun, ba wai ɗan bumburutun ne kamata a ce an hana su ba. Saboda daga lokacin da aka hana su saida mai, mun ga irin yadda mai ya tashi goron zabi a Kaduna. Saboda haka muna kira ga gwamnatin jihar Kaduna ba laifi ba ne don ta dawo ta ci gaba da aikin su. Don idan mai ya inganta ya wadata a ƙasa, wallahi ba za su yi wannan sana'a ta su ba. Saboda ba wanda zai je siya a wajensu. Kuma za ka yi tafiya mai nisan zangon da babu gidan mai a wannan gurin, wanda ɗan bumburutun ne su ake samu a wannan gurin, ake kuma shan mai a tare da su. Saboda haka hana su ba ƙaramin illa ba ne za ta jawo mu wannan jiha namu. Na gode a tashi na.
To mu ma mun gode. Kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani mai wani bayani ko korafi ko kuma dai duk abin da yake. To bari mu kada samu naka. Wake kallaye a samu naka.
Rabiul dan zuba ne daga dan Ladi samu naka.
To Rabiul muna jin ka.
Ina muku barka da wannan lokacin.
Barka da.
Yawa. Ina roƙon mai girma Buhari ya tausaya ma talakawa a halin da suke ciki na wannan lokacin. Ya saki kuɗi a maimakon a ce wasu ya yi wata 18. Yanzu mutane suna cikin wahala sosai, kuma mu manoma ya zama mana taki da maganin feshi, ko kuma ya sa mana tallafi a cikin kamar yadda Obasanjo ya sa. Ku huta lafiya.
To mun gode.
Allah ta waje.
To mun gode. Daga nan bari mu kada Kaduna. Wake kallaye.
Abu Musulma ne daga ungwarin Kaduna.
Muna jin kamar Abu.
Abin da nake so in ba da shawara shi ne ga gwamnan jihar Kaduna. Game da wannan bumburutu da ya sa na hana sai da mai, ya kamata ne ya duba ya ga shi gidajen mai da su suke ba 'yan bumburutun, ya hana su su ba 'yan bumburutun mai maimakon ya hana wayannan masu sayarwa. Fatan gwamna zai ji wannan shawara nawa.
To mun gode da ra'ayinka. Bari mu kada Iko. Wake kallaye a Iko. To da alamar layin malam na Iko ya katse. Kamar yadda muka ce yau kofa buɗe take ga duk wani da yake jin yana da wani korafi ko bayani ko kuma duk abin da yake ganin in ya faɗa zai amfani jama'a, ga kofa buɗe gare shi ya yi wannan bayanin ko ya wannan korafin ko ya wannan duk dai abinda yake ganin in ya faɗa zai taimaka ya zo ya faɗa, amma ƙorafi ne ya yi, amma to nasarawa wake kalla yi a nasarawa.
Assalamu alaikum.
Wa alaikum assalam.
Sakatare na kungiyar murya nasara na karamin hukumar lafiyan bare-bare Bashir Fela daga nan layin nauyuka a cikin garin lafiyan bare-bare karkwata na jihar Nasarawa.
Muna jin ka.
A gaskiya ni ina son yalo wadar ne da faɗace-faɗace da yan majalisun mu na jihar Nasarawa suka yi. A gaskiya haka bai dace ba, ya kamata ce su wakilai ne na jama'a, kuma jama'a sun zaɓe su je ne su yi abubuwan da zai kawo ma ƙasa ci gaba, ba wai su je suna faɗace-faɗace ba. Ina son kuma dan Allah gwamnati su a ɗauki mataki akan yan majalisu.
To da alama
tarayya ne ko na jiha, idan sun yi wannan ya kamata ce a kore su a yi a sake wani sabon zaɓe domin ya zama darasi ga yan gaba. Na gode, ku tashi lafiya.
To mun gode mu ma. To Katsina, wake kala yi a Katsina?
Salilu Muhammad.
To muna jin ka.
A shawarar da nake so in bada kuma Ubangiji Allah ya karɓi gwamnatin tarayyar Najeriya.
Ci gaba.
To ina kira ga Najeriya, Ubangiji Allah ya sa wannan gwamnati ta zama mu alheri, kuma dan Allah ya Najeriya ya sa hakuri insha Allah komai zai sauki da yin ko Allah.
To mun gode da wannan addu'ar. Bari mu kada Adamawa.
Daga Adama suna magana da Yaman Turai. Wato ni kira nake da shi ga 'yan Najeriya. Ina so su yi la'akari, Najeriya ba ƙaramin ƙasa ba ne. Tana da local government wajen 700 da wani abu. Tana da state 36. Ina so su yi uziri su kuma yi haƙuri kar su yi hanzari ma shugaban ƙasarmu Muhammadu Buhari. Ina roƙon 'yan Najeriya da su kuma mutane masu haƙuri. Karmi hanjari saboda ƙasar nan tana da faɗi kuma tana da yawa. Ina fatan alheri na 'yan Najeriya da shugaban ƙasarmu da sauran al'ummar Najeriya ga baki, da Allah ba mu zaman lafiya.
Amin. To bari mu kaɗa Taraba. Wake kala yi a Taraba?
Abdurrahman Hassan ne daga garin mutum da ya ga Taraba.
To muna jin ka Abdurrahman.
Akan karancin mai ne yanzu haka mai lita 300 da kusan da 70 a garinmu. Gaskiya hanyar akwai abu mai tun da Buhari shi ne babban minista mai da na ya kamata ya sa baki a kan harkoki. Don gaskiya ana shan wahala a kan magana mai din nan.
To mun gode sosai. To bari mu je Nasarawa. Wake kala yi a Nasarawa?
Abubakar ne daga Nasarawa.
To Mala Abubakar muna jin ka. Muna jin ka.
Almakuna ne wannan abu ruwan sha ba ruwa ba wallahi.
To da fatan yaji wannan korafi naka. To kamar yadda
muka
muna jin ka.
Wallahi ruwan sha ba.
To Allah sa ya ji wannan korafin naka kamar yadda mu ma muke ta ji daga nan. Korafin naka baro kai, saboda haka muna sa ran ya ji. To
sai kuma ta ne ka ji mu san kuma wallahi ba ki da mu ba ki da ne ka ji.
To mun gode sosai da wannan bayani da kai. Bari mu je mu Jigawa. Ke kalla yi a Jigawa?
Isa Sani mai asalin ne da garkon Alibi OA Hausa.
To mai asalin muna jin ka.
To ni gaskiya yau abin da yake cin mutuwa a ƙwariya shine rashin hasken wutar lantarki da kuma tsadar man fetur da muke ciki a halin yanzu. Ina kira ga hukumomin dan Allah dan Annabi su taimaka su shawo mana kan wannan matsaloli da muke ciki guda biyu, musamman na matsalar man fetur ɗin da wutar lantarki nan. Wallahi abin ya ƙi fiye da yawa. Da musamman.
To da fatan an ji wannan korafi naka, sannan mun gode ma kowannen ku da ya kawo gudunmawa, da fatan za ku ci gaba da yin haka a mawdu'ai na gaba. Mun gode.
Yanzu kuma sai sharhin muryar Amurka wanda zai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. Najeriya ba ƙasa ce mai yawan ƙabilu daban-daban da ƙungiyoyin fararen hula masu tasiri wadda kuma ke da al'adu masu tarihi. Haka kuma ƙasa ce wadda Allah ya yi mata albarka da kayayyakin da za su haɓaka tattalin arzikinta. Ƙasar Amurka na son ganin Najeriya ta ci gaba. Dalilin da ya sa kenan Amurka da Najeriya suka ƙara farfadowa da shirin nan da zai ƙara ƙarfafa dangantakar ƙasashen biyu ta yadda za su amfana ta fannoni daban-daban. Yayin wani taro da ƙasashen biyu suka yi ƙarƙashin wannan shiri a baya-bayan nan a watan Maris, sakataren harkokin wajen Amurka John Kerry ya ce sun samu ƙwarin gwiwa cewa gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari ta ƙudiri aniyar faɗaɗa hanyoyin bunƙasa tattalin arzikin ƙasar. Sakataren Kerry ya ƙara da cewa wannan shekara kaɗai tallafin da Amurka ke bai wa Najeriya zai haura dala miliyan 600. Kaso mafi girma na wannan kuɗi za a yi amfani da shi ne wajen yaƙi da cutar ƙanjamau ko sida mai kare garkuwar jiki da cutar tarin fuka da kuma zazzabin cizon sauro ko malaria. Sannan wasu kuɗaɗen da za su fi maida hankali ne wajen ƙarfafa fannin samar da wutar lantarki a ƙarƙashin shirin Obama na bunƙasa wutar lantarki a Afirka da kuma shirin wadata abinci wanda zai ƙara bunƙasa fannin noma tare da kuma inganta shi. Hakan zai ƙarfafa hanyoyin samun kuɗaɗen shiga musamman ga mutanen karkara. Sakataren Kerry ya ce Amurka za ta yi aiki kafaɗa da Najeriya domin magance matsalar da take hana ci gaba ga al'umma, musamman ma a arewacin ƙasar inda rashin samun dama ke haifar da ci baya, inda kuma ƙungiyar 'yan ta'adda ta Boko Haram ta kashe dubban mutane tare da daidaita rayuwar wasu miliyoyi. Saboda haka Amurka za ta tallafa wa Najeriya a ƙoƙarinta na ganin ta kawo ƙarshen Boko Haram da kuma gano musabbabin abin da ya haifar da ƙungiyar tare da abin da yake taimaka mata wajen ɗaukan mayaka ko samun goyon baya. Wannan ya haɗa da shugabanci na gari, samar da ayyukan yi masu kyau, da magance matsalar cin hanci da rashawa. Sakataren Kerry ya ce aniyarmu ita ce mu shata wasu sabbin matakai da za su haɗa kai a dukkan sassa da suke buƙatar haka. Sai dai ya ƙara da cewa waɗannan sauye-sauye ba za su magance matsalolin da ake a fuskanta a dare ɗaya ba, amma sannan a hankali ana samun ci gaba wanda zai samar da kuzari da alƙibla mai kyau. Wannan kuma yana da kyau ga Najeriya da Amurka, kuma a gaskiya idan har muka yi nasara, wannan zai kasance babban nasara da canji a duniya baki ɗaya. Wannan shine sharhin muryar Amurka wanda ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka na yau.
Shika ga sahabu kuma da labaran duniya amma a taƙaice.
Amurka ta bayyana matukar bakin cikin ta kan zaben da aka jamhuriyar demokradiyyar Kwaggo wadda ya baiwa shugaba Denis Sassou Nguesso ya faɗaɗa mulkinsa na tsawon shekaru 32. A cikin wata sanarwa da wani kakakin Amurka Mark Tona ya bayar ya ce an tafka magudi a lokacin zaben da kama magoya bayan 'yan hamayya bayan zaben, al'amari da ya dishe zaben da kusan za a ce an yi cikin lumana. Haka ne ya ce Amurka ta damu sosai kan wato lafiyar dubban 'yan ƙasar Congo waɗanda suka wayi gari ranar 4 ga watan nan da jin ƙarar harbe-harbe da wasu fashe-fashe suka tsere daga gidajensu a Brazzaville babban birnin ƙasar. Gwamnatin ƙasar ta ce wasu tsoffin 'yan wata ƙungiyar 'yan banga ne suka kai hari kan wasu muradun gwamnati a ranar. Ta ce an kashe jami'an tsaro ƙasar 3 da fararen hula 2 da mahara 12 a wato aka kashe a arangamar da aka yi.
To jama'a da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yanzu, sai kuma can da safu idan Allah ya kai mu. Muna ta iyalan Malam Garba Zalla da Malam Ahmadu Haruna gidan Zalla murnar ɗaurin auren 'ya'yansu Malam Yusuf Garba da Balkisu Ahmadu gidan Zalla a Ikwa gidan Zalla Gusau gobe Asabar. Ha kuma muna taya Alhaji Ahmadu ɗan Jinjiri Bala murnar ɗaurin auren 'ya wato ɗiyarsu Ummi Muhammad da angonta Halil Abdullahi wanda za a ɗaura ranar Lahadi a titin Kantau Musa Jiga Street Turai Kano. Yanzu madadin kowa da kowa musamman ma shi sahabu Imam Aliyu da ita ne gabatarwa da Julie Reservation wacce ta haɗa mana sautin da injiniyanmu. Ni naku Ibrahim Kalmasi Garba daga nan birnin Washington DC ke muku fatan alheri, ku da lafiya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu.